Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 13 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, da alamar Russia ta gamu da Turkiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, a cewar wata mashahuriyar majiya. Mutane 30 sun bace, an kuma ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da jirgin ruwan da suke gudun hijira ciki ya tantsire. Sannan Korea ta Arewa ta cilla wasu makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin karkashin ruwa a matsayin martani saboda atisayen da Amurka da Korea ta Arewa ke yi.
Kanan labarai kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ‘yan bandiga sun kai hari a zangon Kataf da ke Kaduna, sun hallaka rayuka lamarin da ya kai ga kafa dokar ta ɓaci.
Dole duk wanda zai shari'a kan wannan al'amari ya alakanta shi da siyasa, musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu a yi zaɓuka lafiya a gama lafiya. Sa wannan dokar ta ɓacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su yi fargaba, ce to dama ana neman dalili ne na a hannun mutanen da ke wurin su fito su yi zaɓe.
‘Yan Najeriya suna kira ga gwamnatin ƙasar ta aiwatar da hukuncin kotun koli na ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi har ƙarshen watan Disamba.
Tunda kotu ta yi magana akan wannan abun, ya kamata gwamnati ta zauna ta duba wahalan da talakawa suke sha. Misali, kaga kamar ba lafiya na je siyan magani, ga jiki ba daɗi, kemis aka ce mun ba za a karɓa transfer ba sai farin kuɗi.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfilu Hashim Gomal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin can kashin farko na labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Da alamar Russia ta gamu da Turkiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Russia ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Russia da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Russia ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To, amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara, a cewar cibiyar ta ISW. Mutumin da ya kirkiro kamfanin mayakan na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya faɗi a wani saƙo na Telegram jiya Lahadi cewa halin da ake ciki a Bakhmut na ta bakin sa mawuyaci ne, mai kuma cike da matukar wahala. Ya ta yadda abokan gaba ke yakin kare kowane mita guda. Mutane 30 sun ɓace, an kuma ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga Libya a ciki ya tantsire saboda rashin kyan yanayi, a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar EU Frontex, a yayin da kuma wasu ƙarin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen, a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani. Da safiyar jiya Lahadi, wata kungiyar jinkai ta Bahar Rum ta aika da sakon Twitter mai cewa, bisa ga wasu majiyoyi da dama, jirgin ruwan wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya ya tantsire a tazarar kilomita 177 arewa maso yammacin birnin Benghazi. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejen gabar gabashin ƙasar, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗin Litini, kwana guda bayan da Koriya ta Arewar ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yiwuwar wani gagarumin martani kan atisayen sojin da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu, wanda aka fara a wannan makon. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Koriya ta Arewar ya ce cilla makaman da aka yi da safiyar jiya Lahadi ya nuna yadda Koriya ta Arewa ke iya maida martani da gagarumin ƙarfi kan Amurka mai danniya da kuma 'yan korenta sojojin Koriya ta Kudu. Makaman sun yi tafiyar kilomita 100 koko 1,500 a sama inda suka yi minti 125 a cewar kafar labaran ta KCNA. Ta ce an kaddamar da makaman ne daga wani jirgin karkashin ruwa mai lakabin bardin ranar 24 ga Agusta, inda nan ne ma a baya aka kaddamar da makamai masu linzami samfurin ballistic.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahotannin mu. Bayan samun sauki na hare-hare ƴan bandiga a sassa daban-daban na jihar Kaduna na ɗan wani lokaci, wasu ƴan bandiga sun kai wani hari da ake zargi na ramuwar gayya ne a unguwar wakili da ke ƙaramin hukumar zangon Katab a jihar Kaduna, inda suka kashe mutane da dama kuma suka ɓarnatar da dukiyoyi. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wasu al'umomin yankin zangon Katab din da ke kudancin Kaduna dai sun ce harin ƴan bandigan na daren Asabar hari ne na ramuwar gayya sakamakon harbin wani bafulatani da ake zargin wani jami'in tsaro yayi lokacin da takaddama ta barke tsakaninsu. Wani mazaunin garin zangon da ya nemi mu saka sunan shi ya ce yanzu haka dai suna cikin dokar hana zirga-zirga.
To abin da ya faru, ta hanyar kantsalan suna aje irin yaran nan irin ɗin sun kirin nan vigilante akan hanya, su kuma suna rufa suna zaune. Sai da kiyar mu fulata nan shi daga garin takaddama ta kasu, shi kuma nan mabu ina zuwa sai kuke dan bindiga. Yar biyaran nan ko sai rubu dan uwan shi dan uwan aiki shi a cinya. Duk ka dibe su an yi asibiti.
To amma yanzu ya zuwa yanzu a wani hali ake ciki?
Kan hanya ne dai an sa kofi za ka sauri suna sun tiri a moto da mashina. Muna ma cikin kojin lafiya.
Ƙungiyar Kristoci wato Kan a jihar Kaduna ta ce harin ya tada mata hankali saboda a da ta ɗauka wannan matsala ta hare-haren ƴan bindiga ta riga ta tafi kenan. In ji shugaban ƙungiyar Rabaran Joseph John Hayab.
A jiya mun samu labari da cewa ƴan bindiga sun shigo unguwar wakili da ke zangon Katab local government sun kashe mutane da yawa. Da farko an gaya mana mutane 10, amma wani lokaci kuma mun ji kamar mutane sun kai 18. To tunda babu da cikakken bayani akan mutane nawa an dai sani an kashe mutane, an ji wa wasu rauni, an kuma kone gidaje. To wannan abin ya zama da bakin ciki domin muna tunani da cewa kirkice-kirkicen da ya daina sai gashi kuma an dawo. Shin siyasa ne? To in siyasa ne mai haɗa ɗan kauye da siyasa da neman gwamna ko neman wani matsayi, don kuma ana so a tsorata mutane ne, to ina amfanin ka tsorata mutane an zabe ka ta wala ka shugabantar shi? To wannan ya zama mana da damuwa da bakin ciki.
Masani kan harkokin tsaro Manjuya Hashin Kwamirta ya ce akwai abubuwan da ka iya ɗaukar hankalin al'umma game da wannan hali na ramuwa.
Wannan al'amari ne mai sarƙaƙiya matuƙa, domin su waɗanda za su kai farmaki na ramuwar gayya za ka yi duba da cewa to wa za su kai wa farmaki. Dole duk wanda zai shari'a akan wannan al'amari ya alakanta shi da siyasa, musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu a yi zaɓuka lafiya a gama lafiya. Sa wannan dokar ta ɓacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su yi fargaba su ce to dama ana neman dalili ne na a hana mutanen da ke wurin su fito su yi zaɓe. Saboda haka dole ne gwamnati sai ta yi da gaske kuma ta tabbatar da an dawo da zaman lafiya a wannan yanki a cikin ɗan taƙaitaccen lokaci, a samu waɗanda suke da hannu a ciki kuma a hukunta su tunda an riga an san inda asalin tushen abin yake.
Shugaban ƙungiyar Kristoci a jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce akwai buƙatar gwamnati dai ta ɗauki matakin gaggawa game da wannan batu.
Kira da muke shi ne hukumar ƴan sanda da sauran jami'an tsaro, wannan kisa ya zama wajibi a nemi su wasu ka yi shi, a kama su, a gudanar da su a gaban kotu. Ba zai yiwu kawai kowane lokaci mutane suna kwance a gidajensu wasu su zo su kashe su kuma su tafi a kasa kama su ba. Idan an yi wannan ya nuna kamar ba mu da shugabanci ko kuma ba mu da gwamnati, ba mu da jami'an tsaro. Ya kamata lokaci ya yi mu gawa juna gaskiya. Ba addini, babu wata al'ada da ta koya mana ko za ta tagoye baya ka kashe wani.
Har zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai gwamnati bata fitar da adadin mutanen da aka rasa ba. Sai dai rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce ta duka wajen ganin ta tsamo waɗanda ake zargi da kai wannan hari cikin dare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'an kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta auna kan wani birni a yammacin Siriya jiya Lahadi. sun raunata sojojin Siriya uku a cewar kafar labarai ta gwamnatin Siriya. Kafar dillancin labarai ta gwamnati din Sana, wadda ta kalato daga wata majiyar soji, ta ce an cillo makamai masu linzami ne kan Masyaf dake lardin Hama da Almuru. Sashin kare tsaron sararin saman Siriya ya kakkabo da dama daga cikin makaman. Kafar labarin ta gwamnatin Siriya dai bata bada labarin mace-mace ba. To sai dai kungiyar adawa mai bibiyar yaki wadda ke da mazauni a Birtaniya mai suna kungiyar sa ido kan batutuwan yancin dan adam a Siriya ta ce harin ya jira kan wani rumbun makamai na mayaka masu samun goyon bayan Iran, inda ya yi sanadin mutuwar sojoji uku ba tare da cikakken bayani kan bangaren da sojojin suka fito ba. A ƙarshe kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ta kai wani harin bom jiya Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da raunata wasu 'yan jarida da yara a birnin Mazar Sharif da ke arewacin Afghanistan a wannan makon. Harin bom ɗin wanda aka kai shekarun jiya Asabar ya faru ne yayin wata hidima ta karrama wasu 'yan jaridar Afghanistan, kuma ya zo ne kwana biyu bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka gwamnan lardin Balkh mai ra'ayin Taliban, harin da shi ma ISIS ta yi ikirarin kaiwa. Mayakan ISIS sun kai harin ne kan 'yan jarida ta wajen ɗana wani ƙunshi makale da bom a wurin wannan hidimar, wadda aka yi a wani dandalin raya al'adu da ke Mazar Sharif headquarter lardin Balkh, a cewar ISIS a wani bayanin da ta yi a shafinta na yanar sadarwa na Amat.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun lokacin da kotun kolin Najeriya ta bada umarnin tsawaita amfani da tsofaffin kudaden kasar kama daga 200,500 da kuma 1,000 aka so ba samun wata rudani a kasar na halaccin karban kudaden da ko kuma aka san haka. Yayin da wasu bankuna ke bada tsofaffin kudaden, wasu bankuna kuma ba sa mu'amala da tsofaffin kudaden har sai suna jira har sai shugaban kasa ya bada umarnin yin hakan. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Tun bada wannan umarni na kotun kolin Najeriya tun da farko da an keɓe 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da za a dakatar da karɓan waɗannan tsofaffin kuɗaɗe, wanda daga bisani ƙara sati guda har ma shugaban Muhammadu Buhari ya yi jawabi yana mai cewa ya san wahalhalun na jama'a ke ciki, don hakan ya bada umarnin cewa a ci gaba da mu'amala da 200 wanda shi ne mafi ƙaranci a cikinsu, wanda yanzu kuma ake hakan. Sai dai gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya ambato cewa a shekarar 2015 babban bankin Najeriya tana da tiriyan 1.4 ne kawai, ko da aka sassan ma tafiya a shekarar 2022 ta sassan ma tiriyan 3.23, kuma a cikin waɗannan kuɗaɗe ana tiriyan 2.7 ne a hannun jama'a wanda baya hannun bankunan. Wannan hukunci dai na kotun kolin Najeriya ya sake jefa mutane cikin rudani, yayin da wasu jama'a ke ganin cewa kotun kolin tana da ƙarfin faɗa kuma a aiwatar, wasu su kuma ke ganin cewa shugaban ƙasa ne kawai ke da furucin ƙarshe. Hakan ya sake jefa al'umma cikin halin ƙarancin kuɗaɗen a hannun jama'a, wadda tuni suka fara kira ga shugaban ƙasar ya yi wa Allah ya bi umarnin wannan kotu ya kuma yi wa 'yan Najeriya jawabi game da makomar wannan hukunci. Ga dai abin da suke cewa,
kamar yadda aka ce shi mabiyin mai son biyayya ne ga abubuwa da kotu ta zo da shi, kuma yana son bin ka'ida. A gaskiyar magana shi ne a wannan lokacin ya kamata a ce mu gani a ƙasa ya bi ka'idan kotu, abin da ya kamata shugaban ƙasa ya yi kenan. A babba daga cikin abubuwan da ya fi damunmu shi ne kamar rashin lafiya. Idan ka je ka asibiti ba za ma ka gane wato kai ba komai ba ne sai ka je asibiti da mara lafiya. In ka je za ka biya kuɗi a asibiti za su ce maka ba za su karɓi transfer ba. To ni ban san dokan ko ta tsallaka asibiti ba.
Tunda kotu ta yi magana akan wannan abun, ya kamata gwamnati ta zauna ta duba wahalan da talakawa suke sha. Misali kaga kamar ni ba lafiya na je siyan magani, ga jiki ba daɗi, chemist aka ce mun ba za a karɓa
transfer ba sai farin kudi ina nake da farin kudi ina naga farin kudi aini da amma ana siyan abu din da farin kudi ne ba da transfer ba amma doka ne an je kuma ba a samu ba ni gaskiya ban ji dadin wannan abu in yazo da karawan kwana ba ni ba wa'ansu ma da yawa ya faru haka kaga hakan bai dace ba duk wannan wahalan akan talaka ne
kuma a gaskiyan zancen shine mu ba mu ji Buhari ya fito da kansa ya ce ayi amfani ko federal government ta ce ayi amfani da wannan tsohon kudin ba gashi jama'a ana shan wahala kuma wannan application na tura kudin nan in ka tura sai ya hangin saboda ka gashi kuma azumi ya gabato muna roƙon Allah muna roƙon shugabayani dan Allah dan annabi su duba mana wannan al'amarin da muke ciki
yanzu dai kotun kolin Nigeria ta bada ranar 31 ga watan December wannan shekara na 2023 a matsayin ranar takdar karban sababbin kudaden taka masanya su da sababbi wanda kuma shugaba Muhammadu Buhari yace goma ga watan wannan Afrilu za ta kada karban tsohon naira 200 wanda mutane ke jiran ganin cewa kowane umurni babban kin Najeriya za ta bi sakamakon karban wannan kudade da aka masanya su da sababbi Haruna Dauda Biyu bariyar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku da daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum ban bukadin waɗanda aka zallunta yaki da almun da hana kare haƙin dan adam din gadan marayu haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi retire da sauransu a yau za mu daura kan batun korafin jami'an yan sandan Najeriya kan makalewar haƙin na aikin al'umma don samar da zaman lafiya a ƙasa ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gulal idan wata kila mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata mun kamo korafin wasu jami'an yan sanda da suka share yawancin shekarun su suna aiki a Maiduguri jihar Borno musamman ma lokacin da aka sami illar yan Boko Haram suka kuma bayyana mana cewa sun yi aiki na tsawon shekaru 35 kafin su retire a 2018 amma wasu haƙoƙin su na tun lokacin da suke aiki sun makale kwa tsamsai ga wani jami'in yan sanda mai matsayin speto da bai amince mu ambaci sunansa ba ya saurari shirin da muka gabatar kan yan sandan da suka yi retire inda yace ga rasu ma da suka samu suka aje aiki lafiya amma akwai waɗanda ke kan aiki a yanzu da ke rayuwa hannu baka hannun kwarya
eh wani saurari na saurari wannan shirin na ciki da gaskiya sabili da akwai abubuwan da yake damu mu a jami'an sanda wanda ba a kyautata mana abda wadanda suka yi retire har wa yanzu ba a kyautata musu wadansu sun yi retire ba su da abin ci ba su da abin da za su ci balle su biya ma yaransu makaranta wanda muke aiki a yanzu muna da arrears wanda ya kamata gwamnati da kuma shi mai girma Inspector General Police da shi mai retire MD Abubakar da kuma shi mai rike da Police Committee na Abuja wato Senate da dan House of Reps muna kiran su su dubi mu da idon rahama da kuma idon tausayi da bilida abubuwan da yake tafiya ya kamata kyautata ma yan sanda sabili da su gudanar da aikin su a yadda ya kamata mu muna tabbatar da cewa idan har aka biya mana hakkin mu za mu yi aiki babu kama hannu yaro
wato abinda muke magana nan shin kuma da kuke aiki a ko waɗanda cikin ku suke bin wani bashi ne da ba biya su ba
eh kwarai kuwa akwai muna da areas da aka promote namu daga inspector confirm inspector zuwa sama muna da areas wata shida wadanda aka biya daga kan constable zuwa on confirm inspector tun watannin da suka shige biyu har wa yanzu za a ce za a biya mu yau ne ko gobe ne za a biya mu yau ne ko gobe ne har wa yanzu shiru kuma muna gani shi wanda ya kamata ya yi magana akan wannan kudin shi ya kusa ya tafi shine muke kira muna ce ma waɗanda suka
kunshi wannan rayuwar mu da su kyautata mana domin mu biya bukatu iyalin mu da namu na kanmu domin mu kama aikin dan sanda wanda zamu iya yin shi bilaki da gaskiya tsakanin mu da Allah
kace wanda ya kamata yi wannan abun ya kusa ya tabi waye ne wannan
shi inspector general police wanda yake kan kujera yanzu shine wanda ya kamata yayi magana a biya mu wannan aikin domin waɗanda aka biya su daga baya daga constable zuwa
shi Usman baba alkali kenan
shine da ya kamata ya biya mu wannan kudin kuma har yanzu shiru ba mu ji abin da yake tafiya ba amma daga unconfirmed inspector zuwa kasa an biya su mu kuma muna wanda muke sama level 8 zuwa sama ba biya mu ba don wata biyu da suka wuce da an biya wa sauran so muna kira da shi inspector general mai girma inspector general police alkali baba ya dube mu da ido rama da idon tausayi ya kyautata mana kamin ya tafi shine muke kira kuma har wa yanzu ba ta maganan allowance election allowance an fara biya saura idan zaka gani zaka ga kai kana banki daya da dan wanka sai kaga ya same allowance na election din kuma kai baraka ya samuwa ba akwai wanda aka biya daga tun zaben shugaban kasa wadansu sun samu wadansu har yanzu ba su samu ba da an zo kuma an fara biya wannan bill da za a fara biya wannan na gwamnoni da sauran ɗan majalisar jiya sauran ma sun samu har yanzu ma sauran ma ba su samu ba to muna kira shi mai girma inspector general police ya dube mu da idon tausayi ya san da cewa mun ba da rayukanmu ne domin mu yi aiki mu bauta wa ƙasarmu mu tabbatar ƙasarmu ta zanna a cikin ƙoshin lafiya to shi yasa nake kira da murya mai ƙarfi da wanda abubuwan biyu ya shafa da su taimaka ya kamata su taimaka domin yan sanda su yi aikinsu tsakaninsu da Allah shine abinda nake so in kira su manyan shugabannin mu su dube mu a cikin wayannan al'amarin da muke ciki
wato kana nufin kuma rayuwarku ba kwa jin daɗin yadda kuke gudanar da aiki kenan yanzu
eh gaskiya ba mu jin daɗin rayuwarmu saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana a cikin rayuwarmu akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana wanda kuma a gwamnati ta zubar da mu kara a zube wanda kuma mu ne idon gwamnati mu ne a cikin aikin siyasa mu ne a cikin wannan demokaradiyya mu kuma ba a kyautata mana yadda ya cancanta
akwai abin da ka faɗa ka nuna idan aka kyautata muku ne za ku yi ayyukan da suka dace wani abu mai kama da haka yanzu wannan rashin samun abubuwan na rage ƙarfin aikin da kuke yi ne
ƙwarai kuwa yana ragewa saboda idan har za ka iya ba wa yaronka fartanya wanda yake da kyau ya tafi gona da shi zai yi maka noman da ya cancanta domin idan baka ba shi fartanya wanda ya cancanta ba to yaro nan ba zai maka noma da kuma aikin da kake bukata ya yi maka ba saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana kaga batun maganan uniform tunda nake a rayuwana ba a taba daukan uniform a bani ba daga cikin salari na ne nake daukawa in sai uniform da shi idan aka ganni na fita da kyau ni aikin na kan dauki kudi daga cikin albashin da ake bani in sai uniform da shi in dinka da kudi na so akwai wayansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a kyautata ma rayuwar dan sanda takalmi da sauran kayan sawa da sauransu amma kamar ni ban taba karban kyauta ko kuwa daga wuri hukumar yan sanda da cewa an raba mana kayan sawa na hukuma ba
har kullum gwamnatin Najeriya na nuna tana sanye da matsalolin da yan sanda ke ciki kama daga waɗanda ke aiki har ma waɗanda suka yi ritayan cikin matakan gyara lamarin yan sanda har da soke rundunar yan sandan nan ta SAS biyo bayan korafin jama'a kan jami'an da ke aiki a rundunar na cin zarafin jama'a ta hanyar ayyukan rashin imani har hakan ya kai ga mutane ba sa tausaya wa yan sanda idan suka faɗi wani halin neman taimako ministan yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi ya tabbatar da wannan batu na masaniyar gwamnati kan halin da ƴan sandan ke ciki da ke buƙatar a tallafa musu.
Kamar yadda na faɗa, muna cikin juyayi ƙwarai da wannan abubuwan suka faru. Amma kamar yadda aka sani, ƴan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki, da rashin kulawa, da matsalolin wuraren zama, da matsalolin ofisoshinsu, da kayan aiki musamman. To wannan shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya fito da tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin. Kuma alhamdulillah, kamar da ka sai an fito da Police Trust Fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fukance waɗannan matsalolin. Sannan kuma ba za ka ɗauki laihin jama'a ba a kan ɗan mutane ɗan ƙalilan wanda suka zama ɓata gurbi, domin in ka lura ɗan sanda a ko'ina cikin ƙasar nan suna ayyuka, kuma ayyuka na alheri, ayyuka kuma na a zo a gani. Ba ma a Najeriya ba, a cikin duniya ma, duk inda ƴan sandan Najeriya suka je za ka sun dawo da abubuwa na yabawa, abubuwa na mutuntawa, domin suna ayyuka su kamar da ya kamata.
Sauraro, za mu ci gaba da saka ido don ganin waɗannan mazaje da suke yi wa ƙasa hidima don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. A kasance da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu da jama'ar sa. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice. To a takaicen, da alamar Russia ta gamu da sirjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, a cewar wata mashuhuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Russia ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Russia da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Russia ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta ISW. Mutane 30 sun ɓace an kuma samu ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da jirgin ruwan da suka gudo daga Libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi, a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar EU Frontex, a yayin da kuma wasu ƙarin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen, a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejin gabar gabashin ƙasar, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗan Litinin kwana guda, bayan da Koriya ta Arewar ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yiwuwar wani gagarumin martani kan atisayen sojin da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu wanda aka fara a wannan makon.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda ya yi daidai da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da kuma ya yi daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri inda za ku ji rahoto na musamman akan tarihin siyasar jihar Niger Najeriya, yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. Sai a biyo mu domin jin rahoton da ma sauran shirinmu baki ɗaya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Carl. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.